لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطعا وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كعلي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداوود وغيرهم. وهؤلاء أقوالهم تمتد لآل الكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جاهلا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. وأما إن انضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تعول النصوص بخلاف مراد الله وعما للإضافة إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تعول النصوص بخلاف مراد الله
من أحاديث مفترى أو تعول النصوص بخلاف مراد الله
ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل. فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المعول والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية العملية، وبين ما يستدل عليها الكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بضوط صاحبها ووجهه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان عنان قدن كيش كن قدن كنو وانا يمتشي نلي تنن دلن ثلاثة أخو غوات الجمادة الثانية هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دو دير اللي هو دير تلاتين لشدة وانكو مزو دير أشرين دا أخو غوات أخو ميلادية تدبو بيو دي شابير وانا مجالسي لماكو ماكو تكين كراتل لتاف النمي سنة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 رحمه الله تعالى. ونشيد درس منسب إن دهدو أولا للتافي كما ابن تيمية ينا من مقنا أكن بمبنشي فكان أبنك شريعة da abin da yake magana ce ta wasu malamai ko ta wani malami ko kuma magana ce a wata mazhaba, tana iya zama daidai tana iya zama kuskure. Malami idan yayi ijtihadi ko malamai idan suka yi ijtihadi akan wata mas'ala sukan iya su dace da daidai wanda wannan shi yafi yawa ba su samu su dace da abin da yake hukuncin Allah shi yafi yawa a cikin ijtihadin malamai. Amma a wasu lokutan akan yi a samu kuskure gwargwadon abin da ya bayyana gare su na dalilai. To abin da ya tabbata baro-baro a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shari'ar Allah ce, kuma tilas kowa da kowa ya miƙa wuya ya karɓe ta, wanda zai da awar cewa yana iya wadatuwa ga barin shari'ar Allah, wato zai iya kasancewa baya cikin waɗanda shari'ar Allah ta shafa, to babu shakka wannan baya daga cikin musulmi, koda kuwa yana da awar musulunci, koda kuwa yana da awar walittaka. Dole waliyi ya kasance mai da'a ga Allah da manzansa, wanda yake karɓar shari'ar Allah wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita a Al-Qur'ani mai girma ko a sunnarsa sahihiya. Wannan tilas ne. Abin da ya shafi ijtihadi na malamai akan abin da suka yi ijtihadi a kansa, wannan wajibi ne ga kowa ya koma ga maganganun malamai, ya haskaku da hasken ijtihadin su da hasken bayanansu. Babu wani ɗaya wanda ya taɓa wadatuwa ga barin amfanuwa daga malamansa, babu shi, ba a taɓa samunsa ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya samu, shi aka bawa shari'a, sahabbansa suka koya a wajensa, kuma har ila yau suka koya a wajen junansu, wato wasu sahabban sun koyar da wasu, musamman manyan sahabbai sun koyar da ƙananan sahabbai, haka nan sahabbai suka koyar da almajiransu, tabi'ai manya suka koyar da tabi'ai ƙanana, haka al'amarin ya rika tafiya. Babu wani malami face ya amfana daga malaman da suka gabace shi. Wani lokaci ma ya yi taƙalili na maganganunsu a yayin da ya kasance mas'ala ce ta ijtihadi. Da za mu ga Abu Hanifa a cikin wasu mas'aloli da dama ya ɗauki maganganun malaman Kufa, musamman almajiran Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, musamman almajiran Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka ya fa'idantu da maganganun malamansa waɗanda suke almajirai ga Abdullahi ɗan Mas'ud. Saboda haka wasu abubuwan da ya kasance ba shi da wani nassi ƙarara a kansu, yakan ɗauki maganganun waɗannan malamai su zama su ne fitilar da za su haskaka masa iliminsa. Imamu Darul Hijra Malik ibn Anas shi ma haka ya haskaku da hasken malaman Madina, har ma ya kasance yana da wata ƙa'ida wacce sauran malamai suka saba masa a kanta, ita ce amalu ahlin Madina. Amalu ahlin Madina, yayin da ya samu wani nassi guda ɗaya, sannan ya samu abinda malaman Madina suke kai, ya saba ma wannan nassi, to yakan hau kan aikin malaman Madina, yana ganin cewa su ya kamata a ce sun fi fahimtar nassin, wala Allah ya kasance wannan nassin mansuhi ne, an shafe hukuncin shi yasa suka saba masa. Saboda haka yana rinjayar da amalu ahlin Madina akan nassin hadisi wanda yake guda ɗaya. Kaga anan abinda za mu fahimta, shi karan kansa ya yi aiki da maganganun malamansa, musamman ga wasu mas'aloli waɗanda suke mashhurai. Haka nan za mu ga Imamu Shafi'i shi ma lokacin da ya zo Madina ya kwakwaɗe ilimi daga wajen Imam Malik, bayansa ya koma Makka, daga nan ya zo Iraki, ya fa'idantu daga almajiran Abu Hanifa, musamman Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, ya fa'idantu daga wasu malaman da ya haɗu da su irin su Imamu Ahmad. Sai Imamu Ahmad sun fa'idantu da shi, shi ma ya ƙaru da su, dan shi ne yake cewa Imamu Ahmad idan hadisi ya zo gare ku sahihi, daga Basra yake ko daga Kufa yake ko daga Sham, to ku sanar da ni, ku sanar da mu wannan hadisin domin mu yi aiki da shi. To kaga shi ma ya fa'idantu da malaman da ya iske na zamaninsa da wanda ya karatu a hannunsa. Bayan ya je Masar nan ma ya ci karo da wasu abubuwan da da can bai san da su ba, saboda haka ya canza wasu ra'ayoyinsa waɗanda da yake a kansu lokacin da yana Bagadaza. Ya zamana yana da mazhaba guda biyu, yana da al-qadim wal-jadid. Al-qadim shi ne lokacin da yake Bagdad, irin abinda ya yi fatawa da shi na ilimi. Bayan ya ƙaura ya koma Masar, a can ya ci karo da wasu abubuwan da da can bai gansu ba, don haka ya caccanza wasu ra'ayoyinsa. To wannan ra'ayukan sababbi su ake kira al-mazhabul jadid ko al-qaulul jadid. To kaga wannan yana nuna ya fa'idantu daga malaman da ya samu a Baghdad, ya kuma fa'idantu daga waɗanda ya same su a Masar. Imam Ahmad shi ma haka ya fa'idantu kwarai da Imam Shafi'i, har ma yana cewa laula Shafi'i wabnu Uyayna tala halakna, ba dan Imam Shafi'i da Imam Ibn Uyayna ba da mun halaka. Wato da mun yi wa wasu abubuwa gurguwar fahimta, da ba mu fahimci wasu hadisan ina suka sa gaba ba. Saboda haka ya fa'idantu daga malaman lokacinsa, ya tafi akan wasu ra'ayyukansu kamar yadda su ma suka fa'idantu da shi, har ya kasance a matsala ɗaya ma za ka iya samun Imam Ahmad yana da aqwal, yana da ruwayoyi, za ka samu yana da ruwayoyi ɗaya biyu wani lokaci har uku akan matsala guda, wanda yake nuna maka cewa iliminsa har kullum yana samun ci gaba. Don haka yakan iya yin fatawa yau bayan kwana biyu uku shekara ɗaya ya samu wani dalilin da zai sa ya saba ma wannan fatawar ya canza ta. Wannan yana nuna maka cewa malamai karan kansu ba su fita daga biyayya ga sauran malamai ba, ba wani wanda ya taba jin cewa shi ya kadaitu. Don haka ya wadatu daga dukkan sauran malamai iliminsa, kawai shi kadai shi ne ilimi, babu baya maruwansa da sauran. Wannan ba a taba yinsa ba, ba a taba yinsa ba, kamar yadda muka taba faɗa a wancan majalisi. Idan shi karan kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam, an ce allamahu sharirul quwa, an ce Jibril ya koya masa. To kaga babu wani da ce yafi ƙarfin a koya masa, ya zama yana da masu koya masa. In ba ka ji mutum yana cewa shi ba wanda ya taba koya masa, to wannan yana nuna cewa wato ƙarabaɗiya yake cikin harkarsa, ba yaban kansa yi ba, ya kushe wa kansa ne bai sani ba, ya kaskanta kansa ne bai sani ba. Yayin da mutum zai cika bakin cewa ni a garin nan ko a ƙasar nan ba wanda isa ya ce shi malami na ne, to wannan kaskanta kansa yayi ba daga kansa yayi ba, domin yana nuna cewa ya zo wa ilimin ba ta kofarsa ba. Allah ku cewa ifatul buyuta min abwabiha, yayi masa wato hawan kawara ne. Saboda malamai magabata sun fa'idantu da junansu, sun yi takalili a inda ya kasance ba su da wani nassin da ya saba wa abinda suka fahimta daga malamansu. Ba haka za ka ga kowane malami a wani fannin yana ijtihadi, a wani fannin, a wani fannin kuma zai takalili, zai koma ga ra'ayin wasu, ta ya kasance a babin tafsiri gwani ne na gwanaye. Amma kuma in ya shigo babin hadisi ko babin fiqhu, to yana buƙatar kuma ya ji ra'ayin sauran wasu malaman, anan zai sallama ma wasu. Ko ya kasance a babin hadisi ƙwararre ne, amma aka shigo kuma wani babin sai ya zama nan yana buƙatar taimakon wasu. Yanzu a hadisi dole ne kowane malami, kowane ne shi zai yi bincike a cikin hadisi, dole sai ya koma maganganun magabata, alal aƙalla a kan waɗanda suka rawaito hadisi, sai ya ji maganganun da suka faɗa a kansu. In aka ce wannan sanadi ne wanda ya kunshi wane da wane da wane, to dole sai ka ji maganganun malamai magabata a kan waɗannan mutanen da suke cikin sanadin. Ba ka da iko kawai kai yanzu ka ƙirƙiro hukuncin da za ka yi waɗannan mutanen da baka san su ba, baka taɓa rayuwa da su ba, baka rayu da waɗanda suka rayu da su ba. Dole sai ka saurari abinda malaman zamaninsu da waɗanda suka biyo bayansu suka faɗa a kansu, shi ne abinda ake cewa aljarhu wa ta'dil. A gurinsu za ka san cewa malam wane thika ne, malam wane da'if ne, malam wane kazzab ne, a gurinsu za ka samu wannan bayani. Baka isa ka ce kai ka kadaita da naka ijtihadin ba wannan babi, ashe kaga akwai fa'idantuwa da kowane da mutum zai yi. Yana iya kana iya kasancewa a wasu masail ka zama mujtahid, a wasu masail kuma ka zama muttabi, wato ka zama a wasu masail kai kokari matuƙa da gaske wajen bincike da kalaile ce duk abin da ya zo na hujja na dalili na akan wannan masala. Amma kuma sauran masail su kuma wani ya fi ka anan ya fi ka bincike da wato ba da lokacinsa da bin kwakwafi da haka ba zai yiwu a ce kowace matsala sai ka bi kwakwafinta ba waɗanda suka sha gabanka ko suka bijiro maka ko kake sha'awar ka san su su kake bin kwakwafinsu ko kake da wasu ishkari a kansu da haka babu wani wanda za ka zai ce maka kowace matsala sai da ya bi ta daga farko har ƙarshe ya fara daga farko sai da ya jire babu shi dan shekaru nawa gare shi shekaru nawa zai a duniya ilimi yana da fadi yana da girma fannoninsa da yawa ilimin tafsiri ilimin hadisi ilimin tauhidi ilimin fiqh ka shigo ba abin nan ilimin muka na ma'ala ilimin nahwu ilimin sarf ilimin balaga usulul fiqh musalahul hadith da sauransu ga sunan da yawa to ta yaya za a ce kowace matsala daga cikin masail din waɗannan ulum din ka bi kokofinta daga farko har ƙarshe zai wahala ba ma zai yiwu ba wannan mustahil ashe kaga a wani abun kana iya bin shi daƙiƙa daƙiƙa wani abun kuma dole wani zai fika a cikin sa wani zai fika a cikin sa don haka dan kai bincike a wata matsala wataƙila ka shekara ɗaya shekara biyu wataƙila ma ka shekara hudu biyar kana ta bin kwakwafin wannan matsala ya zama da babu wanda zai iya magana akan matsalar kamar yadda za ka yi magana wannan ba shi ke nuna kuma ka fi kowa ba za a sallama maka a sanin wannan matsala ɗin amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa duk wasu masail ma haka ne ba kai ma ka san ba haka ba ne saboda haka shi ne abin da nan Ibn Taymiyyah yake cewa wa amma idza urida bish-shar'i hukmul hakimi idan aka yi maganar shari'a ana nufin hukuncin mai hukunci in aka nufi hukuncin mai hukunci da kalmar shari'a ko ash-shar'u fa qad yakunu zulman ayat da yake rubuce a gurin ku zaliman ku gyara shi fa qad yakunu zulman wa qad yakunu adlan zai iya kasancewa hukuncin ya kasance zalunci ne zai iya kuma kasancewa adalci wato ana maganar hukuncin alkali da zai yi alkali na shari'a alkali na musulunci akai masa wata qadiya akai masa wani case a ce gashi yayi hukunci zai iya zalunci ko yana sani ko baya sani yayin da ya dau haƙƙin wani ya ba mu wani yayi zalunci zai iya yiwa kuma ya adalci ashe kaga hukuncin mai hukunci ba wai shine shari'a ba dacewa da hukuncin Allah shine ake kira shari'a a zahiri a iya cewa shari'a a ce alƙali ya masa shari'a ko na yi nasara a wannan shari'a amma ba da dai ta zama ta dace da shari'ar Allah ba ko da ko alƙali da shari'ar musulunci ko da ko alƙali ne na shari'ar musulunci shari'ar sa ba ita ce daidai dole ta kasance ita ce shari'ar Allah ba yana iya daidai yana iya kuskure yana iya adalci yana iya zalunci shi yasa ya ce fa kad yakunu zulman wa kad yakunu adlan wa kad yakunu sawaban wa kad yakunu khata'an zai iya zama daidai ne zai iya zama kuskure ne wa kad yuradu bil shar'i qawlu a'immat al fiqh kuma a iya nufin maganganun malaman fiqh da kalmar shari'a a ce wannan abu haka shari'a ta ce ana nufin haka ya zo a cikin littafin malamai ka abi hanifa kamar maganganun abu hanifa wa thawri ko na sufyan ibn sa'id al-thawri wa malik ibn anas ko na malik ibn anas wal auza'i ko na imam al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i والليث ابن سعد هو مجدد الليث ابن سعد والشافعي هو إمام الشافعي وأحمد هو إمام أحمد وإسحاق هو إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحمد لله ولنا دم على بين بنيا ولنا أزام ننسو بابو كمسو أزام نوات أن بابو كمسو أبو حنيفة شيني ما في يرمان تكنسو شيني بابا سفيان ابن سعيد الثوري mutumin kufa ne kuma ɗaya daga cikin jimajiman malaman hadisi ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 161 ya riga Imam Malik rasuwa babba ne daga cikin manyan malamai jigajigai ne a cikin harkar hadisi wa Malik ibn Anas da Malik dan Anas wanda sananne ne a wajenku wal auza'i da auza'i sunan shi Abdurrahman ibn Amr ibn Yahmud al auza'i asalin sa mutumin Yaman ne ya tashi maraya a hannun mahaifiyarsa ya nemi ilimi gari zuwa gari aka rika yawo gari zuwa gari ya je Basra ya samu al-Hasan al-Basri ya rasu Muhammad ibn Sirin shi kuma yana rashin lafiya saboda ya shiga ya samu al-Hasan al-Basri ya rasu Muhammad ibn Sirin kuma wanda shine takwaransa a ilimi shi kuma ba shi da lafiya ya rika zuwa dubo shi shi ma daga baya Allah ya karbi ransa saboda waɗannan malaman biyu sun rasu a shekara ɗaya ne al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Sirin sun rasu a shekarar hijira 110 amma al-Hasan al-Basri ya riga rasuwa saboda haka bai ji ilimi daga ɗaya daga cikinsu ba bai ji daga al-Hasan ɗin ba bai ji daga Muhammad ibn Sirin ba daga nan ya nemi malamai sauran malamai kuma ya ji hadisi a wajensu ya koma Dimashq babban birnin Siriya ya koma can da zama ya zama shine shugaba babba a zamaninsa a lokacin a wannan gari musamman a wannan gari shine shugaba in ana maganar hadisi ana maganar fiqhu ana maganar al-maghazi wato sanin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa adali ne limami ne shugaba ne adali da haka sa'a yake da Imam Malik duk da ya riga Imam Malik rasuwa ya rasu hijira tana 158 Lays ibn Sa'ad shi ma ɗaya daga cikin jimajiman malamai ne a zamaninsa Lays ibn Sa'ad al-Misri mutumin Misri ne Lays ibn Sa'ad ibn Abdurrahman mutumin Masar ne wanda a lokacinsa shugaba ne a harkar hadisi shugaba ne a harkar fiqhu shugaba ne a harkar al-Arabiya ba kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu ba da fatawa wato tsara yake ga Malik sun yi tarayya da Malik a wasu daga cikin almalaman Malik musamman Zuhri Muhammad ibn Shihab Zuhri shi ma ya rasu gabanin Malik ya rasu shekarar hijira 175 Imam Shafi'i ma'ruf sananne ne a wajen Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da mun sha magana a kansa ya rasu shekara 204 Ahmad ibn Hanbal shi ma sananne ne Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani mutumin Bagdadi ne kuma ɗaya daga cikin jigajigan limaman wannan al'umma da ya shahara da Imam Ahli Sunnah wal Jama'a Ishaq ibn Rahuya shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malamai Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali an fi sanin shi da Ishaq ibn Rahuya shi ɗaya daga cikin malaman Khurasan ne a zamaninsa kuma ɗaya daga cikin malamai mujtahidai sa'a wato kamar aboki yake ga Imam Ahmad ibn Hanbal sau tari za ka ga ana ambatan su tare ce Ahmad wa Ishaq Ishaq ɗin shi ne wannan Ishaq da ya yi yawo sosai ya shiga duniya ya shiga gari daban-daban da ya tattara hadisai Imam Ahmad Imam Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i duk sun ruwaito hadisansa malaminsu ne duk sun yi ruwaya daga wajensa yana da littafai da yawa akwai littafinsa al-Musnad Ishaq ibn Rahuya ya rasu shekara ta 238 ya riga Imam Ahmad rasuwa da Dawud shine Dawud ibn Ali al-Zahiri داود ابن علي الظاهري شيني شوغبان مذهب الظاهرية وجه ابن حسن يكي نسبتوها ذو قريتا أسل إنسا متمن أسبهان الأسبهان من ثلاث كنك سيران أسل إنسا متمن جني متمن أسبهان قال الأسبهان يفيد من يما لبين السنة سوسي وانا قرينا الأسبهان أسل داود ابن علي بنن قريني أما iya yansa ne annan garin shi a Kufa aka haife shi shi haihuwar Kufa ne a nan ya girma sannan ya dawo da ya dawo Bagdad da zama a nan Bagdad da ya rayu a zamanin sa yana daya daga cikin manyan malamai da ake ji da su kuma yana daya daga cikin limamai mashahurai masu ijtihadi inda al'amarin sa ya ragu shine kin yarda da kiyasi da yi bai yarda da kiyasi ba wanda wannan shi yasa al'amarin sa ya dan ja da baya amma ba dan haka ba babban malami ne fikihunsa ya yi tasiri a zamaninsa kwarai da gaske ya rasu shekara hijira 270 to malai ya ce fa ha'ula'i waɗannan duka aqwaluhum yuhtajju laha bil kitabi was sunna maganganunsu ana nemo musu hujja daga alqur'ani da hadisi wato idan aka ga maganar su to neman mata hujja ake daga alqur'ani da hadisi ba wai maganganun su ne alqur'ani da hadisi ba an gane ku ba maganganun su din ne hujjar ba sai dai a nemo wa maganganun su hujja akan samu hujjojin maganganun su daga alqur'ani da hadisi amma maganar su kadai ba za ta zama hujja ba kamar alqur'ani kamar hadisi an fahimta shine abin da yake cewa yuhtajju laha bil kitabi was sunna saboda haka dan mutun ya saba wa maliku a wata mas'ala yayi daidai da shafi'i ko ya saba abu hanifa ya dace da maliku ko ya saba da imamu ahmad ya dace da imamu shafi'i to ba a cewa ya saba wa shari'a an fahimta wannan shine abin da ibnu taymiya yake so a fahimta dan da saba wa malikiya a wata mas'ala to ba za a ji a cewa ya saba wa shari'a ba domin shi maganar maliku a shari'ar za a nemo mata dalili ba wai tace shari'a ba an fahimta ko wa idza qallada al muqallid li ahadihim haythu yasuzu zalika kana ja'izan to idan mai taqalidi taqalidi shine ka bi maganar wani mutum ba tare da kasar dalilinsa ba ka yadda da maganar wani mutum da ya faɗa akan addini baka san a ina ya samu ta a cikin alqur'ani ko sunna ba baka san hujjarsa ba wannan shi ake kira taqalidi shi malamai suke kira at-taqlid to at-taqlid akwai inda yake zama haramun akwai inda yake zama wajibi akwai inda yake zama ja'izi akwai inda yake zama haramu wato bayan ka riga ka san hujja ga inda ta sa gaba sai ka ce kai sai wani zaka bi maganar sa ba zaka dauki abin da ya tabbata karara da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai kawai tunda dai wani ya ce kawai ni ba zan bar maganar sa ba to wannan takalidi haramun ne saboda takalidi ne yayin da ka samu nassi da baka samu nassin ba kana da uzuri amma bayan nassi ya tabbata gare ka kuma ba ka da wata shubha ta yiwu nassin ya zo amma kuma akwai wata shubha da ta za ta dan kange ka wannan za ta iya zama maka uzuri a ba ka da shubha ka ce na yarda manzon Allah kamar yadda wasu waɗanda suka kone a janibin ta'assubi zai ce maka ko manzon Allah ne da kansa ya dawo ya faɗa mun ba zan yarda ba akwai wanda wai dan su nuna tsananin kafewa kamar hakura kawai ka daina ma jayayya da su to ko manzon Allah ne ya fito ne ya ga fito kaga wannan abu magana babu yadda za a yi hankali ya halatta ta to irin wannan takalidi haramu babu wani malamin da zai ce maka wannan takalidin ya halatta ko shi Imam Malik din ko Abu Hanifa ko Shafi ko Ahmad ko wanda daga cikin malaman da muka ambata ba zai taba wani daga cikin su da zai taba yadda da wannan ba wani da zai amince maka kai irin wannan to shine akwai kuma takalidi inda yake zama wajibi yayin da baka san yadda zaka iya gano hukunci ba to wajibi ne ka je ka tambayi malami ya gaya maka kabi abin da ya gaya maka illa iyaka abinda ake bukata anan shine kai kokari kai naka ijtihadin bakin iyawarka wajen ka san wani malami zaka tambaya kai kokari dan dan kai ma kana da ijtihadi da zaka yi wajen zabar malamin da kake yi wa hasashe mai kyau ka yadda da addinin sa ka yadda da ilimin sa ka yadda da addinin sa ba zai cutar da kai ba ya daura ka akan san zuciyar sa ko ya dubi mai kake so ya gaya maka ya yi maka fatawa gurgurdan san zuciyar ka to kai kokari ka samu irin wannan to in yayi maka fatawa anan wajibi ne ka bi fatawarsa baka da iko kace ai ba zan bi ba tunda kai ba hujja bane saboda Allah ta'ala ne ya dora maka wannan yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam in kuntum la ta'lam in kai baka da ilimi to ka tambaye mu abota sani kaga ashe an wajabta maka kai tambaya yayin da baka sani wanda Allah ya fasal bihi khabira ka tambayi masani dangane da shi sauraka anan wajibi ne kai takalidi ga abin da kaji daga malamin da kai yadda ka amince da shi akwai kuma inda zai zama jaizi wato bai zama wajibi ba yayin da ya kasance a malami ne yana da ala ta yi bincike to amma saboda kurewar lokaci ko ba shi da dama ko ba shi da ahliya ko a lokacin ba ya da jaiz ne ya halatta gare shi ba za ka ce masa wajibi ba tunda shi ma yana da ahliya da zai yi ijtihadi sai ka ce masa jaizi ne dan yayi taqlidi a wannan gurin to shine malami yace wa idza qallada al-muqallidu li ahadihim idan malami idan mai taqlidi yayi taqlidi ga ɗaya daga cikin waɗannan haisu ya sugu zalika inda hakan ya halatta kaga ashe akwai inda ba zai halatta ba yayin da ya zama da nassi ya bayyana tsararran annabi sallallahu alaihi wasallama sahihi wanda ba shi da daukan wani tawili to bai kamata kuma anan ka makalkale wa maganar wani malami ka ce sai ita zaka dauka ba amma yasugu haisu yasugu zalika inda hakan ya halatta kana jaizan to yin haka ya halatta ashe kaga waɗanda suke yayata cewa Ibnu Taymiya ya haramta taqalidi ya ce kowa dole ya yi ijtihadi kaga waɗannan kawai tsabar makiya ne ɗan adawa ne amma duk wanda zai karanta littafin Ibnu Taymiya zai ga ba haka yake faɗa ba shi abinda bai yadda da shi ba at-taqlidul a'ma kuma musamman ga malami wanda ya yi ilimi ya yi karatu ya tsinkayo amma duk da haka sai ya kafe akan wani ra'ayin da ya tashi a kansa inda wajen na'a ba ana kawai to anan ne Ibnu Taymiya yake rigima da masu irin wannan ra'ayi amma shi ma ya san ai ba zai yiwu ba ka wajabta wa dukkan afradil umma duk ɗaiɗaikun al'umma ka wajabta musu ijtihadi ai ba zai yiwu ba ka ce kowa sai ya zama mujtahidi zama mujtahidi ba karamin aiki ba ne abinda za mu iya yi bai wuce in mun yi karatu ba mu iya tattara maganganunsu mu iya karanta dalilansu mu iya fahimtar wannan yana da dalili mai ƙarfi wannan kuma dalilinsa ya yi rauni amma dai ba za mu iya banke su guguda ba mu aje su mu ce namu ijtihadin za mu yi sabokar wannan ba mu isa ba wanda duk kaga yana haka to kawai ka kyale shi wanda dan ta kife ne ba addini yake wa hidima ba ba za mu iya tattara malamai gaba ɗaya mu aje su a gefe ba ko malaman zamaninmu ba za mu iya yi musu haka ba ballantana kuma malaman da suka biyo tarihi malaman sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina a'immatul huda da almajiransu a ce za mu iya jingina su ba zai yiwu ba idan ba za mu iya jingina malaman zamanin mu dole sai mun jinginu da su a wasu al'amura to ita ina za mu iya jingina waɗancan malamai kawai abinda ba a ce ya zama wajibi ba wanda shi ne Ibnu Taymiya yake faɗa ba a ce wajibi ba ne sai ka riƙe ɗaya tak kamar yadda su masu faɗar hakan suke faɗa akwai masu cewa sai dai ka riƙe ɗaya tak kai ba maliki ne to tsaya a malikinka kada a ji ka ka tsallaka ka ɗauki maganar shafi ka a ji ka ka tsallaka ke kana tsalle-tsalle kuma saboda haka an zo da magana aka ja hadisai guda goma sha biyu sha uku dozin a kan wata matsala ce mu malikiya ne a kyale mu kaga wannan akwai rashin hankali to wannan shine Ibn Taymiyyah yake rigima a kansa wannan shine abin da Ibn Taymiyyah bai yadda ba yanzu an zo maganar du'aul istiftah kai kabbara harama ai zakai addu'a du'aul istiftah istisar salah a malikiya a ce makaruhi ne ga kuma hadisai nan dewa annabi yayi sai aka zo aka kakkaranta abin nan din aka kakkaranta maka abin da annabi yake du'aul istiftah yayi afrila yayi anafila sai ka kawai ka dage ka narke cewa kai ba maliki ne ba za ka dauki hadisin nan ko dai ba to kaga adan ne ake rikici adan ne ake rikici wannan daukan waɗannan hadisai ba wai gaban kanka zaka yi ba akwai malamai da yawa wanda suke sa'annin maliku din da waɗanda suka zo bayan sa duk sun yi wannan magana ballantana a ce kai yanzu kana gora kanka da maliku ba kai kake gora kanka da maliku ba da wani lokaci ai rikicin da ake kenan sai a ce to kai da maliku wanne fi wani maliku bai san hadisin ba to kuma ai ba a nan abin ya tsaya ba ai shi wannan hadisin ba wani na fara aiki da shi ba wasu sa'anni yanzu kaga anan ai kaga ya zano maka wasu malami duk kuma wanda muka yi magana sa sai kaga wani ma sai da ya riga maliku din ba daga baya ya riga ma maliku bar duniya wani tare suka yi wani har jayayya ma sun yi da maliku kamar su laysu ibn sa'd aka har jayayya sun yi da maliku a masalan kan masalan amalu ahli madina saboda ka shi ma sa'an sa ne wasu malaman ma cewa suke yafi maliku ma kawai dai maliku Allah ne ya tarfa wa garinsa nono Allah ya hada shi da dalibai masu hazaka wanda suka yada ilimin sa shi kuma zai tsinda sa'ad bai samu wannan ba sai zama da ilimin sa bai yadu ba irin yadda na maliku ya shine kawai abin da aka samu hazuwa ce wani rabo ne daga Allah to saboda haka wannan matsala ita ce Ibn Taymiyyah yake magana akan ta ka rike magana ka ce ba za ka sake ta ba duk da kuwa nasu suka sun zo sun saba mata amma ka rike maganar wani daga cikinsu yayin da ka samu maganarsa ka yi aiki da ita saboda iya abin da za ka iya dace masa kenan wanda ya halatta shi ne ya ce wa iza qallada al-muqallidu li ahadihi haythu yasubu zalika kana ja'izan idan mai taqalidi yayi taqalidi ga ɗaya daga cikinsu inda hakan ya halatta to wannan ja'izi ne walaysa ittiba'u ahadihim wajiban 'ala al-umma amma bin ɗayan su ba zai zama wajibi ba akan dukkan al'umma a ce duk al'umma dole sai ta zama hanafiya ko a ce duk al'umma sai ta zama malikiya ko duk al'umma sai su zama hanabila bai zama wajibi ba ba wani da aka wajabta ba wani cewa sai ya rike ka rike wani mutum in ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka wajabta mana mai wasa da'a banda shi to kowa da'a sa tana tambare ne da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaysa ittiba'u ahadihim wajiban 'ala al-ummati kattiba'i rasul babu wani daga cikin waɗannan wanda bin sa ya zama wajibi ga al'umma kamar yadda take bin manzon Allah wala yahrumu taqlidu ahadihim kama yahrumu ittiba'u man yatakallamu bila ilmi haka nan baya haramta ka rike maganar wani daga cikin su kamar yadda yake haramun ne ka rika bibiyar maganar wanda ba shi da ilimi haramun ne ka dauki maganar sa kana aiki da ita cewa akai ku tambayi waɗanda suka sani ahlul zikri in ka je ka tambayi wanda yake ahlul jahli kaga anan ka aikata haramun ba kai aikin da aka saka ba ka sabawa abin da aka saka to shine yace wa amma idza adafa ahad ila ash-shari'ati ma laysa fiha min ahadith muftarat aw ta'awwala nusus bi khilaf murad Allah wa nahw dhalika fa hadha min naw' at-tabdil yace wa amma idza adafa ahad ila ash-shari'ati amma idan wani yazo ya raba wani abu zuwa shari'a ya jingina wani abu da shari'a ma laysa fiha abinda baya cikin shari'an nan min ahadith muftarat na wasu hadisai ƙarya yayi kokari ya tusa su cikin shari'a ko ya tusa aikin su cikin shari'a ko shi ya kago su ko ba shi ya kago su ba amma yana kokari ya daure musu gindi yayi musu gurbi a cikin shari'a أو تأول النصوص بخلاف مراد الله كوية أوكي آيوي الله كو حديثي إن قدتتون ما إكين الله صلى الله عليه وسلم يبنك راسو سابان مراد الله سابان أبدا الله يكيني في نسو يباسو وتمعنا تكشن كنسا تقبن كنسا ونحو ذلك إلى ونه فهذا من نوع التبديل ونه ونه نوع إلينا نجرك تشرار الله wannan na zau'i ne na tabdili na taharifi canza shari'ar Allah fa yajibu al-farq malaka to anan kaga wajibi ne a bambanci baina shar'il munazzali wa shar'il muawwali wa shar'il mubaddali dole ka bambance tsakanin ash-shar'ul munazzal wa ash-shar'ul muawwal wa ash-shar'ul mubaddal shari'a munazzal suri abin da yake cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sahiha wannan shi ne ash-shar'ul munazzal wajibi ne ga kowa a cikin al'umma ya bi ta wanda duk yace ya wadatu ga barin ta to wanda ya wadatu ga barin musulunci ne gaba daya wannan shi ne ash-shar'ul munazzal ash-shar'ul muawwal wani abu na shari'a amma an yi tawilinsa an canza masa ma'ana an fitar da shi daga ma'anarsa da Allah ta'ala yake nufi to wannan koda ya fito daga wasu malamai wanda suna da ido a ilimi kuma karbabu ne a musulmi wannan abin da ya fito daga bandu tunda tawili ne ya saba muradin Allah ya kamata ka bashi ka koma ka rike abin da ya dace da muradin Allah ko an kira wannan abun shari'a to ash-shar'ul muawwal ne ba shine ash-shar'ul munazzal ba to ballantana kuma shari'ar da aka girkita ta aka canza ta aka shigo da abinda ma baya cikin ta aka shigar da abinda ma babu a ciki ash-shar'ul muawwal abune a ciki amma an masa tawili an girkita shi to zama ash-shar'ul muawwal wannan ash-shar'ul mubaddal kuma kwata kwata wasu abubuwan ne da ba ma sa ciki gaba daya aka shigo da su to dole ne ka bambance tsakanin wannan da wannan da wannan kada a rika maka barazana ko da yushi cewa ka saba wa shari'a ka saba wa shari'a ko wasu su dauki ash-shar'ul muawwal ko ash-shar'ul munazzal ash-shar'ul mubaddal su rika kafirta mutane akan su ka kafirta mutum saboda ya saba wa ijtihadin wani malami ko ya saba wata mazhaba ko ka kafirta wata kasa ka ce ai wata ƙasa an ga wata shari'a da suke yi mu ya saba wa abin da muka sani saboda haka ka kafirta su wanda babu shakka idan mutum ya haka to bai bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda uku ba kama yufarraqu bayna alhaqiqati alkauniyyati walhaqiqati aldiniyyati alamriyya kamar yadda mutum zai bambance tsakanin alhaqiqal kauniyya alhaqiqatu alkauniyya kamar yadda muka yi bayani shine abin da ya wakana ya tabbata zai iya kasancewa abin nan Allah yana san shi zai iya kasancewa abin nan baya cikin abin da Allah yake so amma dai gashi nan Allah ya ga damar aukuwarsa ya auku wannan hakika ce kauniya ba hujja da ita akwai alhaqiqatu ad-diniya shine abin da Allah ya umarni da shi sai yasa ce ad-diniya al-amriya abin da Allah ya umarni da shi yace addini ne ayi sallah azumi zakka da sauransu wannan haqa'iq ne diniya to ka bambance tsakanin alhaqa'iqul kauniyya da alhaqa'iqul kuma addiniya kada kai hujja ko kai yazaci walittakar wani dan kawai ka ganshi yana nuna wasu abubuwa na ban mamaki kawai wannan haqiqa ce kauniyya ba diniya ba abinda zaka yi la'akari da shi shine haqiqar sa diniya yana sallah yadda annabi ya ce yana kula da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kyakkyawan tauhidi ya san saga Allah da manzansa yake kula da dokokin Allah shi zaka duba in kaga wannan tare da shi to wannan shine wali amma ba abinda zaka gani tare da shi na haqiqa kauniya ba wannan matsafi ma yana yi boka ma yana yi dujal ma zai zo yi dujal ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana ba cikin abubuwan da zai rika wato abin nan rubuta imanin wasu da shi ya ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa ƙasa ta fito da tsoro ta fito da shi ya tsaga mutum gida biyu ya ce tashi ya tashi ya haɗe ya yi magana to kaga wannan hakika ce kauniya, Allah ya ga dama abin ya faru, amma ba wai yana nuna Allah yana san dujal bane, ba yana nuna yana da daukaka a gurin Allah ko daraja a gurin Allah. Saboda haka dan ka je wani ya nuna maka wani rufa'idu, ya maka wani saddabaru, kaga wani abin da ya birge ka ko ya baka mamaki ko baka taba gani ba, to wannan ba shi zai baka damar ka je ka ce waliyi bane. In dai ba ka gan shi yana bin al'amuru wan nahyi ba, in yana kula da al'amuru wan nahyi wanda ita ce hakika diniya, to wajibi ka bambance tsakanin wannan. Ya ka mana wancan, ya nuna mana bambance, to yadda zaka bambance tsakanin ash-shar'ul munazzal da ash-shar'ul mu'awwal da ash-shar'ul mubaddal, to ka bambance tsakanin al-haqiqatul kauniyya da kuma al-haqiqatul diniyya al-amriyya. Wa bayna ma yustadallu alaiha bil kitabi was sunnah wa bayna ma yuktafa fihi bi dhawqi sahibihi wa wajhihi, ka bambance tsakanin abinda ake nema masa hujja a alqur'ani da hadisi da kuma abinda kawai an akan wadatu da dandanan mai shi da yadda yake jin kayan sa. Akwai abinda yake shari'a ce, ibada ce, wannan dole ka nemo abin gurbi a alqur'ani da sunna. Ki kabu kaza, idan kai zaka samu lada, idan kai zaka samu lada, wannan dole yana bukatar nasi. Ga abu kaza, idan ka guje shi Allah zai daukaka martabarka, idan ka yi shi kuma Allah zai kama ka, yana bukatar nasi. Wannan abu ne da magana ce da sai an mata hujja. Akwai kuma maganar da bata bukatar hujja, wani aka bashi wani girki ya ci, ya ce ya ji daɗi, aka ce sai ka kawo hujjar alqur'ani inda ya ce inda aka ce ka ji daɗi, ɗanɗanansa ya kaɗan da abin na ɗanɗana na ji daɗi, shikenan an bashi magani, an bashi abin kwayar magani ko an bashi wani sassaƙi, ya kaɗa ya sha ya samu sauƙin jikinsa da rashin lafiya. Ba ka cewa sai mai magani ya kawo nasi, yadda ka ci din nan shine nasi, ka samu warkewa shikenan ka samu nasi. Kamar al'amuran magunguna wannan ana gina su ne akan attajaro, gwargwadon yadda aka gwada abu yayi amfani, shikenan shari'a ta amince maka da shi. Illa iyaka kawai hudud din da shari'a ta ja, kada ka tsallaka, kada ka dauko abin da Allah ya haramta ka ce zaka yi amfani da shi wajen magani, wannan da man can Allah ta'ala ya haramta maka shi, ma'ana ya kebe shi daga cikin abin da yayi saura, abinda ko Allah ya haramta duk yayi bayani shi. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, abinda Allah ya haramta ya riga ya bayani sa. Sauran da basu shigo cikin bayanin haramun ba, to suna cikin da'irar halal. An gane ku? Shi halal ai ba za ka iya bayanin sa ɗaya biyu uku ba, saboda yawan sa. Amma haramun saboda kaɗan ne, sai aka yi tafsilin sa, sai aka yi bayanin sa daki-daki. To duk abinda baya cikin abubuwan da aka zana aka ce haramun ne cikin mu'amalolin mu da al'amuran mu na yau da gobe, to yana cikin da'irar halal. To idan ka samo sassaƙenka ko ganyenka ka jiƙa ka sha yayi maka magani, to musulunci ne. An gane ko? Me yasa ka ce akwai wani Islamic chemist, akwai non Islamic chemist? Babu, duk abin da dai shari'a ta yarda da shi to Islamic ne. Ka san wani lokaci na san su masu ɗan yin hakan ana yin hakan ne don saboda a samu customers, tunda an ce Islamic kai kuma Muslim ne, kaga ga naka wancan kuma ce na arnani, ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya samu larabawa suna da magungunansu, saboda haka da su Annabi sai ci gaba da amfani, illa iyaka kasancewarsa Allah yana sanar da shi wasu abubuwa kuma ya ƙara gaya musu wani lakanin da ba su san shi ba, ya ce abu kaza yana abin nan kamar yadda Allah ta'ala ya yi bayanin zuma, ya saukar da bayanin zuma fi shifa'ul linnas, ce akwai waraka a cikinsa ga mutane, kaga wanda wani nassi ne daga Allah mahaliccin zuma. To irin wannan zaka iya samu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu abubuwa wanda wannan zai ƙara wa abin ba shakka wani matsayi. Amma ba yana nufin kuma wanda ba a yi bayanin ba shi baya da amfani, to wannan ta sa saboda yadda aka yi ta kokarin a ce Islamic chemistry sai ya kasance wasu abubuwan wasu ganyayyakin an kirkiro hadisan ƙarya an liƙa musu sai kaga an jawo wani hadisi akan wani ganye kuma ba annabi bai faɗe shi ba saboda dai kawai a bawa abin sibga islamiyya to wannan shine to shine malai yace to ka bambance tsakanin abin da zaka yi masa hujja abin da yake bukatar a kawo masa hujja daga alqur'ani da hadisi min alkitabi was sunna ko bil kitabi was sunna maganganun da aka jingina su aka dangana su da ibada da addini aka ce wannan abu kaza ne zai kara kusanta ka ga Allah in ka yi shi wasu raka'o'i ne wasu wurdai ne wasu azkar ne to wannan yana bukatar a kafa masa hujja amma akwai wani abin da kuma zauki ne na mutane kowa gwargwadon yadda yake ji wani yana ga in yayi abu kaza yafi masa wani kuma yace a ni kuma wannan ba shi yake min ba abu kaza nake so to wannan sai baya bukatar kuma sai an jawo masa nassi daga alqur'ani da hadisi wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya so a bambance tsakanin su zai ci gaba da bayanin tsakanin irada da al'amru al-irada da al-qada da al-izn da al-amru da al-tahrim da al-ba's da al-irsal da al-kalam da al-ja'l duk waɗannan abubuwa duk waɗannan suna zuwa akwai dini akwai kauni akwai kauni akwai dini wanda shine darasin da zamu tashi akan sa insha Allah a karatu na gaba abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.